بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بركم دا ونا السافية ترانا الأربعاء وليتشي سافية تقوس قوات رمضان شكرا تدبور أريه لدى فإن بقي بان هجر وزع الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ونا يدتش للساق 25 قوات فبراير 2026 da wannan masallaci na garki area 8 cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin darasinmu na wato watan Ramadan na iyaye mata wanda muka mustaki da mace a Al-Qur'ani. A yau insha Allah za mu yi darasi na hudu wanda muke fatan mu yi tsokaci akan wasu mata salihai a cikin mata, sune matan gidan Annabi Ibrahim alaihi salam, wato Saratu da kuma Hajaru. Allah ubangiji ya kara musu aminci. Waɗannan mataye guda biyu sune matan annabin Allah, uban annabawa, bada'in Allah madaukakin sarki Ibrahimul Khalil alaihi salatu wassalam. Ambatansu ya zo a cikin Alqur'ani a dunkule, ko kuma ce ambatan ɗaya daga cikinsu wato Saratu ya zo a cikin Alqur'ani a dunkule a wurare daban-daban. Za mu duba wuri na farko a cikin suratul Hud, arama daga fadan Allah madaukakin sarki, walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra aya 69.
Na'am. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Min hamsihi wa lafhihi wa nafthihi. ولو جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.
Now, wannan wurin a cikin suratul Hud daga aya ta 69 zuwa aya ta 73 yana daga cikin wurare da Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin sha'anin wannan mata cikin dattawan mata masu hankali masu imani wanda Allah ya ambace su ambato na yau. Suranta Sara, matar Annabi Ibrahim alaihi salam. Allah ya ce walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra, hakika manzannin wato manzanni cikin mala'iku da suka taho, Jibrilu da wasu cikin manyan mala'iku su Mika'il da sauransu kamar su hudu ko su biyar, su ne Allah ya aiko su za su je su halakar da kafiran zamanin ko kafir garin Annabi Lut, sai Allah ya ce su biya ta wajen annabi ibrahim su kai mai sakon bishara nabi ibrahim da matarsa sun yi aure sun dade a duniya a lokacin shi ya wuce shekara 80 ita kuma ta wuce shekara 60 amma ba haihuwa suna cikin hali na damuwa da neman biyan bukata a wurin Allah kamar da aka sani iyalai suke a ce an yi aure an jima kuma babu haihuwa za a shiga cikin damuwa za a yi ta kokarin ganin ina za a samu mafita ta hanyar addu'a ne ta hanyar magani ne da sauransu shi ne sai Allah madaukakin sarki ya kaddara zai bai wa annabi ibrahim ɗa ba ma ɗa guda ɗaya ba har ƴaƴa biyu sai ya aika mala'iku ya ce ku je ku yi mishi bishara da suka zo qalu salama qala salam suka gaishe shi ya amsa musu gaisuwa Allah ya ce fa ma labisa an jaa bi ajlin hani bai zauna ba har sai da ya je ya kawo musu soyayyen naman dan maraki naman sa dan maraki aka je aka soya musu a yadda ya zo a cikin wayoyin irin suya da irin abin da ake ce ma'alan faham wanda ake gasawa da dutse falamma ra'a aydihim la tasilu ilayhi da ya kawo musu wannan nama kaɓaki na dan maraki ga baki da an yanka shi an gasa shi yayi kyau sai ga hannunsu baya kaiwa cikin nama ba ta ci don mala'iku ne abinci baya cikin bukatarsu to a lokacin ne sai ya ji tsoro na kirahu sai ce to waɗannan waɗanda irin mutane ga su dai sun zo da siffar samari kyawawa masu mutunci masu kamala da sutura ta kirki kuma sun yi dogon tafiya ai ka ga aka ba su abinci za a sa ran su ci abincin ko dan yaya musamman kuma abinci ne mai kyau mai nagarta irin abincin da ake tarban baki da shi nama mai kyau amma sai ga duka su rungume hannu ba su ci shi ne na kirahum wa aujasa minhum khifa a cikin ransa sai ya kudace cewa to waɗannan mutanen abin tsoro ne ba mutane ne da ya kamata ya amince da su hala wasu mugaye hala wasu masu kaza ne da suka ga alamar ya tsorata suka ce qalu la takhaf suka ce kada ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut mu ɗan saƙo ne Allah ya aiko mu mu je mu halakar da kafiran garin annabi lut masu yini masu bin mazaɗin kai ba a ce komai da kai a nan ba illa bisharar da aka ce maka wa mar'atuhu qa'imatu kuma tasa tana tsaye wato ko dai tana rarraba musu abinci da abin sha ko kuma kamar yadda wasu suka ce tana daga cikin ɗakin ta a tsaye tana jiyo magana by chance sai ta ji magana suna cewa ai kaza 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 fa dhahikat sai ta yi dariya wannan ya ɗaukar ma'anar dariya da aka sani ko murmushi ko kuma kamar yadda wasu suka ce firgita ta yi shi ne har sai da haila ya zo mata shi ne ma'anar fa dhahikat Allah ya ce fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub sai Allah ya ce sai muka mata bishara muka ce ta kwantar da hankalinta don Allah ya so Allah ya yarda za a ba ta haihuwa za ta haifi ɗanta Ishaq kuma Ishaqan nan idan ta haife shi har ma zai girma shi ma ya yi aure har ta ga jikanta Yaqub saboda ta kwantar da hankalinta da ta tana ganta tsohuwa Allah ya mata wannan alƙawari sun ta haifi ɗan har ma an ba ta labarin zai girma kuma ta ga jikanta kuma ai an sani cewa jika ya mafaɗa daɗi go to yanzu wannan sai ta ce ya wailata qalat ya wailata ta ce o na shiga uku ne sarutu a alibu wa ana ajuzu yanzu nan zan haihu alhalin ina tsohuwa na riga na tsufa wa hadha ba'li shaykha ga kuma shi mijin nawa shi ma ya riga ya tsufa inna hadha la shay'un ajib lalle wannan abu ne mai ban mamaki sai Allah ya ce qalu sai suka ce ata'ajabina min amrillah kina mamakin sha'anin Allah sha'anin Allah ya fi gaban mamaki Allah yana yin abubuwa da dama waɗanda shi a wurin shi ba komai bane su saba wa al'adar da aka saba bai abinda aka sani shine mace mai karamin shekaru wata ke halin yin haila rikila da ita take haihuwa amma mace ta wuce shekarun haihuwa za ta shiga menopause wato haila ya dakata mata mahaifarta ta motsi ta bushe wannan ba ta haihuwa ba wannan shine abin da aka sani ga al'ada kai wata ma koda tana yin al'ada in ta wuce shekarun da suke na kunciya in mata iya daukan ciki to karshe ragas da ko a haihu guzuma a kwance uwa kwance ko a haihu wani yaro mara lafiya duk wannan yana faruwa to amma ita gashi ta ta yi fada kuma dan nan ma har an ga ba ta tinya zuga sunansa kuma har zai girma shi ma ya fada sai abin da ya bata mamaki sai aka ce mata kada ki mamaki sha'anin Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait ahlul bait innahu hamidum majid Allah ubangiji ya bata labari cewa ya sanya rahama da albarka a cikin wannan gida na annabi Ibrahim alaihi salam da aka zama gida ne mai cike da annabawa hatta shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan gida ya fito wannan ayoyin kenan daga cikin suratul Hud alaihi salam bari mu sake zuwa cikin suratul Hijr daga aya ta 51 arma فَإِنْ اللَّهُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا
وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين
wannan ayoyi da ke cikin suratul Hijri daga aya ta 51 zuwa 55 suna saki ba mu irin wancan labarin a dunkule cewa Allah ya ba mu labari ya ce wada bihum kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga yawa ka baiwa al'umma ka labari an baifi Ibrahima labarin bakin annabi Ibrahim iddakhalu alaihi yayin da suka shigo gare shi fa qalu salama suka ce mishi sallama muke maka قال إنا منكم وجلون يجي في أيكم في الكتاب كم بعض صور وبكسمكم وبنشدو كنا سلما قالوا لا أوجل شكا شكالة تصور إنا نبشرك بغلام عليم منذ أمك بشارة نينا ونيار ونلا أعيبا مكا يارو نمي إلم ما نبع الله سيأتي النبي إبراهيم يتمسون قال أبشرتموني على أمسني الكبر فبما تبشروا yau kawo bishara yanzu da na tsufa shekara wajen 90 na riga na gama tsufa to yanzu ko ai aifa min yaro ma ya na iya da shi fadima tu bashiru ai wannan ba abun bishara ba suka ce a a qalu basharnaka bil haqi suka ce muna baka bishara ne ta gaskiya Allah ne ya aiko mu wala takun min al qanitina kar ka zama daga cikin masu cire rai daga kyautar Allah da rahmansa to kun ga anan ba sai ba mu labarin cewa an yi ma annabi Ibrahim bishara da anan ba ambata mana ita mahaifiyar ita Saratu mahaifiyar yaron ba amma dai an yi ita wannan bishara to muka koma akwai koro je ba shiga musallaki cikin Safat mun aya ɗaya ne kai fa da Allah ku bishara na ku bi Isaka nabiyyan min as-salihin ko amma musallaka zuwa cikin suratul Zariyat فجند الله يكتشو هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل فراغ إلى أهله فقال ألا تأكلون فراغ إلى أهله فجاء بعجل حليم
haka ba ijin samin dai ko
fa wajda ahli fata ibn fata ibn samin fa qawwa qawmi ila al-jinn fa la فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
أولا أرمي سكما أسكن سورة الباريات لك آية 24 زوى 30 فدع الله مدفع سركي هل أتاك حديث ذيب إبراهيم المكرم شلا بارا باقين النبي إبراهيم ورد سكما سدرجة يارضو مكا إذ دخلوا عليه يأين سكزو جدنسا فقالوا سلاما قال سلام قوم منكر suka ce sallama gare ka ce ina amsa sallama ku ya ku waɗannan mutane waɗanda ba a san ku ba farada ila ahli nan da nan sai ya shiga gurin matarsa faja'a bi ijlin samin sai ya zo da dan mariki kosashe a can mun ji ijlin hanif wanda aka riga aka gasa nan kuma an faɗi irin cewa dan mariki ne wanda yake laɗayye mai kiba fa qarrabahu ilaihim sai kusantar da abinci zuwa gare su yace musu ne qala ala ta'kulun yace musu bismillah wa ta'ci abinci fa awjasa minhum khifa sai ga ba sa ci shine sai ya fara tunanin cewa waɗannan bakin anya bakin arziki ne kuwa qalu la taqaf suka ce kar ka tsorata wa basharuhu bi gulamin alim suka bashi albishir cewa Allah ya yi maka albishir cewa za a haifa maka da wanda yake mai ilimi fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin sai magamatar ta taho tana ihu wato tana daga murya shine sarra fasakkat wajaha sannan ta rufe fuskarta kamar ta ji kunya haka ko wani abu makamanta haka wa qalat tace ajuzun aqimun tsohuwa irina bakarariya tana za ta haihu tsohuwa wadda ta dade a duniya kuma wadda dama ba ta da tarihin daukar ciki da haihuwa ta yaya za a yi ta haihu waɗannan wurare a kamar yadda muka ji su ne suka ba da labarin wannan baiwa Allah a matsayin mata annabi Ibrahim ita ce uwar gidansa ya zo a cikin hadisai da maganganun malaman tarihi cewa suna ta Sarat kamar yadda muka ambata ta kasance mace ce wadda ta nuna misalin mace mutum ya kirki kasancewarta attajira iyayenta masu arziki ne kwarai da gaske kuma da tawar annabi Ibrahim ta kasance kyakkyawan mace ce wadda miji take matuƙar ƙaunarta ta miƙa mishi duka rayuwarta da dukiyarta da komai kuma suka zauna tsawon wannan shekaru ba haihuwa ba su dinga tuhumar junansu a ce kai ne ba ka da lafiya ke ce ba ki da lafiya kaza 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 haka suka yi ta haƙuri da juna suna ta addu'a suna neman ainihin wato falalar Allah a lokaci cikin lokuta sun taɓa yin hijira daga Iraki suka tafi Falastini daga Falastini suka tafi Misra to a Misra ne suka gamu da wani sarki azzali kamar yadda ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yakdhib Ibrahim illa talafu kadhibat Ibrahim bai taɓa yin ƙarya ba sai sau uku daga cikin waɗannan ƙarya da yake shine inda ya ce inni saqim aka ce a zo a tambota gunki ya ce a duba da lafiya a nan lafiyar shi da kuma inda ya sassara kuma kan nan aka ce wa ya sara su ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'alu wannan babban nasu shi ya sassara su tambaye su waɗannan ƙarya guda biyu kenan wanda ƙarya ne ma na addini na jihadi to ƙarya ta uku shine wancan sarki a Misra azzali ya kasance inda ya gama ta kyakkyawa kawai sai ya kwace ta ko ta waye ko ɗiyan waye kuma ta waye kawai sai ya kwace ta to da ya ga tsara ta kyakkyawan mace sai ce a je a kawo mai sai da cewa Annabi Ibrahim idan mun je in an tambaye ka kace ni ɗan uwa kace kaka ce ni mata kace ta ce domin ni da kai ɗan uwa ne a musulunci ba wanda yake addinin musulunci a sai da kai haka aka ji Annabi Ibrahim ya ce ɗan uwarsa ce yayi tauriya ce duk da haka wannan azzalin sarki ya kwace ta ya sa aka shiga da ta ɗakinsa da ya shiga wajenta tana ta addu'a tana neman tsarin Allah daga wannan azzalin sai Allah ya amsa addu'a ta wannan azzalimin sarki da ya kawo hannu ya taba ta sai hannun shi ya maka nan ya fadi din da tuba yana fata kuri ta roka mishi Allah Allah ya warware mai hannunsa ba wani shirka ta roki Allah hannun shi ya miki amma da yake shaki ne ya kara kai hannun sai hannun ya kara makalewa sai da aka yi haka sau uku sannan ya ci alwashi ya ce ya rantsa da abin da zai kashe shi yanzu in dai ta roka mai Allah hannun shi ya miki ba zai kara kula ta ba sai ta sake roƙon Allah sai Allah ya miƙa mai da hannun shi sai ko ya cika alƙawari sai ya rabu da ita ya ce a fita da wannan matan shaitani ya ce a kawo shi ban ba mata mace to sai ba ta kyautar hajar hajar uwar annabi Isma'il ke to da suka koma Falastini sai ta ba wa mijin nata kyautar wannan kuyanga duk da mun ji cewa mace ce mai kishi kama duk macen da mijinta yake kaunarta kanta tana kishi a kansa saboda tana kishi a kan Annabi wanda kuma kishi halas ne ga kiyama take kishi mijinta a matukar bai wuce haddin da shari'a ta halasta ba bai wuce haddin dabi'a ba sai ta ce mishi to ni tunda Allah ya bada haihuwa ba to ga wannan tunda matashiya ce ta lokacin shekaranta bai wuce 20 ba ita hajjin sai na ba ka ita ka yi sadaka da ita idan Allah ya ce muke mu sai mu samu da ɗa aina kowa da ta danna kishin da ta yi wannan sacrifice ɗin da bai bayar ciki shi ke nan ba ku mutum da ke ci haka ya shi ku yan gaya yin godiya ya sa ɗaka da ita Allah ta ke ikonsa bayan ɗan kwanaki kawai sai aka ga wannan ku yan ga ta fara nuna alamun ta ɗauki shi tana ɗan tufa-tufan yawo tana ɗan wani signal ɗinta da sauransu alamun da aka sani na ciki ba daidai lokacin sai kuma kishin ƙiyama ta sai ya motsa a kuma can mata ta ga cewa kai an samu matsala ba yanzu da ta kwace gida ta fara wasu abubuwa irin dai da kuka san mata kuna yi ta fara shi kenan ai mu yanzu mun zama ɗan kallo ai gida ya kwace a hannu dama haka aka ce kai mutum dare ya makara ta dinga abubuwa irin waɗannan dai da aka samu to Annabi Ibrahim saboda ƙaunarta da yake wani yana da gaskiya abin da ya kamata mata su kula da shi namiji a matsayin shi na ɗa namiji yakan iya ganin wata mace ya aura alhalin ya fasa mata shi take gida wa ɗauki ya fasa mata ta gida amma maza kuna da gane gane ba ya da makaiya sai ya zama wannan gane gane mai gana shi wata ne ta fi mu shi to kamar yadda su na gidan suke gane sai su ce wai to ya aka yi ga wata ai ya kamata ki tare a ce kai ta kuma wata ya aka yi kamata ganshi ma'ana ya aka yi mace take iya san miji wanda yake da wata mata kamar yadda namiji ke iya san mace bayan yana da wata mata dabi'a ce kawai ba yadda aka iya da halitta Allah ke da kike budurwa kin san wani yana da mata ba ko kike san shi ke ba take yi nufi ba sai shi yake san shi tsakani da Allah ai da ya kamata ki ba ki ba mata kayan ta ko ni a tunani na fake nan almuhim sai ta fara irin wannan abubuwa Annabi Ibrahim saboda tausaya mata da yayi to shine sai ya roƙon Allah Allah ya bashi mata ya roƙon Allah cewa ya Allah ka ga mata ta ina kaurar ta ban san tashin hankalinta kuma ina son in samu zuriya Allah ka bani mafita akan wannan matsalar ta sai Allah ya bashi mafita sai Allah ya ce to ka dauki ita Hajar ta riga ma ta haihu da ita da ɗanta ka tafi da su ko suna ba ya bara ka tafi da su ka kai su wani wuri can ne nisa ni askantu min duriyati bi wadi ghayri dari inda baitul muharram har ma kuma kan ta wani waje
rabbana inni أكلت من ذريتي بواد غير ذي ذر بوالٍ غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
الله ما يكون سلكي كباب الأبد ولا تكون سورة إبراهيم كرمه الله يجزي ربنا أن إبراهيم يجزي يقبل جزينا إني أسكنت من ذريتي lallaini na kawo wasu sashe na zuriyata na samu musu wurin zama biwadin ghairi bizarqi awal qazzabu wanda babu tsuro babu tsuro qazzabu inda baitikal muharram ya allah a wajen gidanka dakin ka mai alfarma rabbana ya ubangijinmu yuki musala na kawo su nan majalle dan su tsaye da sallah su da zuriyarsu sai yace mene yace al-afidatu min an-nas tahwi ilayhi ka sanya zakatan mutane su zama suna kaunar zuwa inda suke warzuqhum min ath-thamarati sannan ka azurta su daga ayyukan itatuwa la'allahum yashkurun dan su dinga gode maka ya Allah wannan aya tana ba mu labarin abin da ya faru ne a takeice kamar da muka ambata lokacin da hajar ta samu ciki bayan ta samu ciki shine waɗannan mala'iku suka zo saboda an ce tsakanin mahaihuwarsu kamar wata uku waɗannan mala'iku suka zo suka yi ma annabi Ibrahim bishara cewa ita ma wannan dattijuwa Allah zai bata da kuma zai bata majika to amma duk da haka da aka haifi Isma'il sai abun ba ya motsa abun ba daɗi kun dai san yadda ai kuke ji wannan motsawa abu sai zama na saukin da za a samu shine zama sun yi nisa da junansu domin idan aka yi nisa ba a ganin juna to da sauki wanda yake da mace fiye da daya amma ba sa zaune waje daya wanda bai san ji daɗin kishi yadda ya kamata zai samu sauki amma in suna zaune a face me I face you ga ɗaki ga ɗaki wani ma ana sharing ciraka ko ana sharing kitchen ko parlor to wannan zaka wata nan ma sai an gwabza za a yi abubuwa iri daban-daban ko to sai aka ce ya dauke ta ya kai ta wani waje to zaka ga ita ma kanta anan Hajar ta gwada cewa ita ma ɗan mutunci ce ba ta yi mutunci ba ta tana alkhairin da aka yi mata inda wata ta ce ni ba mun adalci ba ni za a sauke ni daga babban gida a mai da ni wani waje za a tafi da ni wani wuri ma can daban ai wannan ba adalci ba ne ta fara kiran malamin islamiyya tana buga mushi tana cewa ka kamala ka zo za a cuce ni ko ta kira kanin babanta duk ba ta yi wannan ba abinda mijinta ya ce Allah ya ce in ɗauke ki daga nan kai ki wani to shi kenan na yi ya ɗauke ta daga Falastini ya kawo ta Makka a lokacin Makka babu kowa daji ne kuma zazzabu wato ramuka ne na duwatsu marasa itatuwa wanda za ka fara tunanin ma ba zai yi cikin rayuwar ba ya zo ya ajiye akan dutsen Safa ko ya sauko ta kira shi ce kai Ibrahim yana jin makunya ce Ibrahim ya ce me ya faru ya ce ya za ka ban ma'ana ya ce mata Allah ne ya ce ba kwa ya ce Allah ya ce ban ma'ana ce shi ke nan ka je kawai za ka yi kama hanya ya tafi sa yaro karami jariri Isma'il alaihi salam yana kuka ita kuma tana kaiwa da kawowa tana ne za ta samu agaji za ta samu koda ruwa ko dan abin da za ta bashi shine har sai wannan Safa da Marwa kafa bakwai da ake tana can karshen Marwa sai ta hango kamar ga wani mutum can kusa da kanta sai za ka ta dugo a guje kawai da kike ganin Safa da Marwa sai gani san wata nan laikiwa bai wa Allah da adda cewa jayyar ce yanzu ma namiji da karfin sa sai ga mutum ya tafi kici ana da dake shi wani ma sai dai bana a cikin gura ko amma ka tarin da wannan tafiyan saboda da mahaifiya sai Allah kafin ta zo mutumin ya bace shi mala'ika ne shi ne zai tona inda zanzange shi ko da tabo sai ta ga ruwa na guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ji kan Hajar uwar annabi Musa Ibrahim da ba dan ita ba da ruwan zanzan ya gangare ya fi duniya amma tana ba da ta ganshi ta killace shi ta gyara shi inda ba zai dinga tafiya ba ta dade shi ta fara diba tana sha tana ba danta tana diba tana sha tana ba danta so daga nan sai tsuntsaye suka riski cewa akwai ni'imar ruwa a wajen sai suna taruwa a kusa da wajen har wasu matafiya suka ga taruwar tsuntsaye a wajen sai ga lalle akwai ruwa sai suka zo suka ganta suka ɗebi ruwa suka sha daga nan ya zama wajen ruwan su har suka yi sansani to daga nan ne aka kafa garin Makka so da kanke gara ma zaki ce uwar annabi Isma'il ta kafa garin Makka Isma'il har ya girma har ya aure har baban shi ya kawo mai ziyara ya zo ya tarar baya nan ya tambayi matar yaya rayuwa ta ce rayuwa mara shan wahala ai wannan miji na wa bai da abu bai da komai muna cin wahala muna cin kwakwa bata san sirrin da take magana ce sai annabi Ibrahim ya ce to idan gidan ya ga ku ce mishi wani datti da mai kama ka za ya zo sannan kuma kice mishi na ce tanda kyauran ɗakin sa eh dawo tace kai ba ku datti da mai kama ka za ka maka ba ce ai baba na ne me yace dake tace ya ce tanda kyauran ɗaki ce to baba ya ce ne a saki shi saboda ba ki kiyar fasirin miji ba daga ganin ba ku fara ba labarin wahala ɗakin shi ke baki yana bakin ki ba miji ya ce ba bai asiri yake daga ganin ba ku fara su mutu tunda nabi Ibrahim ya ga wadannan matan ne zai please hide my idea zai su ke wanda suke ba cikin Instagram ta ba da bar mana da su duk ya ga abu su kula da ba wai sai ku so a can kuma ita kuma umura asa bin nan sa sai da ta danta shine annabi Ishaq alaihi salam shi ma ya taso tare da ita sannan kuma har ya girma ya aure ya haifi Yaqub alaihi salam wanda shi ma annabi ne shi kuma Yaqub ya haifi waɗannan ƴaƴa guda goma sha biyu zuriya su ne annabi Yusuf da ƴan uwansa kin ga matan da ake ganin kamar ba ta samu zuriya ba amma Allah madaukakin sarki ya ga mutuncinta da haƙuranta da ƙaura da taiwa mijinta kuma har ta iya ɗaukan mace ta bashi sai Allah ya girma mata ya bata zuriya mazaje zuriya da sarau saraka kake ji nauyin ce mijinki ya aure ƙawarki ne baki sani ga watakila wa san ta karahu shay'an halaku wani abu huwa khairun lakum aw hala alheri ki sai da ta kawo shi ko kuma kawai dai zai ce kai wancan Allah ya shi miki albarka na ji dadin wannan alfarma da kika yi in Allah ya karbi wannan adai shike nake ki huta zuwa da lahira sannan kuma da kullu kuke cewa ce kiyamata da kiyamata da ni ta wannan kawta ki ba kiyamata ba me yasa ciwon ta ba nake bane ke kin samu miji ita ba ta samu ba kuma kullu tana ta miki shagube tana da miki cewa kai ai baban su Amir wallahi mutumin kirki ne kuma ki gane ba kin fa gane ba wulaƙanci ko kike mata so da ka sarki sai Allah madaukakin sarki ya mata ta goma shi ya bata zuriya annabawa cikin zuriyarta sai an kirga su mijin annabi ne danta Ishaqa annabi ne jikanta Yusufa annabi ne haka Allah ya bata zuriya annabawa bayan annabawa sannan annabawa a cikin Bani Isra'ila kamar da aka sani suna da yawa to duk daga zuriyar ta ne duk me ya haifa mata da wannan shine haƙuri da ta yi da biyayya da ta yi wa mijinta da halin kirki da ta gwada masa ba ta mai da hankali ko ta zama mishi fitina ko ta ce ni sai an sake ni ina so in ga ƴaƴana ina so in ga zuriyata mace da yawa haka idan miji bai haihu ba aka fara zargin ai shi ne baya haihuwa ai kaza ai kaza da nake zuwa ta ce ko ni da sake ni a sake ni kawai je ne aure na ina so na ga zuriya ta ai ai ba ta kuma ta gidan hakuri to wannan ba wata ta bayan shari'a ke ana samun wata ke fitsarariya ta je gefe ta shigo mai da ɗa wanda ba na shi ba fala hawla wala quwwata illa billah. Allah ka kare mu daga aikin asha. Saboda haka darasi mafi girma da za mu dauka daga rayuwar Sarifu alaiha salam shine at-tadhiyatu liz-zawj, sadaukarwa ga miji, sadaukar da tunaninki da dukiyarki da komai naki, kai har da haƙƙin sadaukar da wato kasancewa kike daya dan miji ya samu zuriya, dan ya samu farin ciki, dan a samu wato alkhairi da ke cikin gidan. To wannan idan kika yi don Allah, sai Allah ya rama miki da abin da kike tsammani, da alkhairi kai da kike tsammani, sai zama ke kin fi mijin moran wannan alkhairi. Sannan take ƙara daraja a wurin Allah, take ƙara daraja a wurin miji, ki ƙara daraja a wurin dangin miji. Saboda haka darasi muhimmi shine at-tadhiya. Abu na biyu, dan mace ta yi tadhiya, ta yi sacrifice, ta sadaukar, to wannan fa zai nufin a cikin zuciyarta babu wannan kishi, tabbas akwai shi. Za ka kuma miji shi ma sai ya kiyaye, ka a zo a dinga nuna mata ai yanzu an daina yayinta, ai yanzu amarya ce take zama, a dinga yin wasu abubuwa wanda su ƙara tunzura ta, ko kuma su sanya ta lalata aikinta da ta yi mai kyau. Kuma mace na iya haka, ta ce ok, saboda ka ga cewa na yi kaza, to ma yanzu kaza ne, to wallahi yanzu sai an yi ma faɗin baka yi sabon lai, ni za ka daina wa hankali saboda ka ga ina kau da kai, sai ta birkice, ta hutsare, ta bogare, ta koma asalinta na jidali. Daga nan gida ya rikirkice, komai ya zama babu daɗi. To sai zama sanadiyyar haka shine mummunan mu'amala da mutum. Sannan daga cikin darasin da za mu ɗauka haƙi da shi ne, idan akwai wadata akwai yalwa, to yana daga cikin hanyoyin da suke rage jidalin kishi a tsakanin mata, ya zama kowa gidanta daban, in ma zai yi kowa garin take daban. Wannan a ce duka Abuja nan bata yi shi mata su zauna da junansu ba, kina nan garki, wata tana can a Barunfa, amma kuna aika wa junanku saƙonni, ki duba ne sannan ba zai zuwa Barunfa ba, ko daga nan zuwa Kuje, ko zuwa wani waje makamanta. To gara a ce kina Abuja tana Kaduna, ko kina Kaduna tana Lokoja, kowa ya zauna a inda yake, salaman salama, kowa ya ci rayuwar shi kadai, ya fi muku zaman lafiya in akwai wadata. Kuma dama shi fa yin aure sai da ɗaya na masu wadata, kai har aure ɗaya ma na masu wadata, wanda bai da wadata, abinda Allah ya ce wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan, wanda ya kasa samun aure to ya kane. Saboda haka ba daidai ba ne mutumin da yake faɗi tashi ya rasa yadda zai yi da guda ɗaya, kuma saboda karamani ya je ta biyu, wani ma da kuɗin bashi, wani ma da kuɗin uwar gidan, an rabu wani ɗan gado nasa na mabanta an bashi ajiya kafin ta hankara kawai ya biya sadaki, saboda rashin mutunci. Wannan rashin mutunci, wani ma sai dai zai ce to a ɗakin da kike ciki a toshe kowa ya riƙe ɗaya, duk wannan ba daidai ba ne. Kamar yadda kuma ba daidai ba ne mutum yana da wadata, yana da arziki, kuma mace ɗaya kamar kwasu kiwa ba daidai ba ne, ga wadata, ga yalwa, komai lafiya lau, kuma ma a ce ta kwaya ita ce kawai take ta kanka ne, take ce sarauniya, wanda inda ya halatta a wuri guda goma zai iya auren guda goma ya ci da su lafiya lau, ya tabbatar da su shi kuma guda ɗaya, wancan kuma wanda yake ya kasa ci da ɗaya shi fa guda uku, wani irin bala'i ne ke nan. Kaga kowa ya yi abin da yake akasin abin da ya kamata, wanda ya kamata ya aure da yawa ya yi ɗaya, wanda ya kamata ya kula da ɗaya ya je yana yi da yawa, wannan duka kurakuran maza ne. Saboda idan akwai wadata, idan akwai halin yadda za a yi kowace a yi mata gidanta da ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi wa matan shi, kowace mace yadda suna compound ɗaya ne, guda uku ne kawai suke cikin wani compound daban, amma kowace gidanta da ba, wato kamar yanzu a yanayin za a ce self-contained ko flat ko makamancin haka, ɗakinta da kicin ɗinta da tsakar gidanta daban, a lokacin su ba a yi banɗaki a cikin gida, suna fita can waje ne suke su banɗaki. Almuhim wannan shi ne abin da ya fi dacewa domin samun natsuwar zuciya da zaman lafiya da gujewa ƙofofin fitina. kuma kullum in ana ganin juna da ya shiga daki a ce yayi zalunci lokacin shiga bai ba da ya shiga da ni da a ce me ka shiga da shi in ya shigo ce ai me da ka kawo ta jiya ta fi wannan girma which means abin da ke ciki ya fi wannan yawa fitintunu ini da madawara da ta kasuwa wanda za a race da za a yi su sannan muhimmancin addu'a dan samun wato haɗin kan iyali mun ji cewa Annabi Ibrahim ya ta yin addu'a dan neman haɗin kai na iyalinsa da muhimmancin addu'a dan samun biyan buƙatu Annabi Ibrahim ya zauna babu ƴaƴa shekara da shekaru amma da yake ta addu'a da shi da iyalinsa Allah madaukakin sarki ba su ƴaƴa wanda da zuriyarsa nan har yanzu wata ƙare kuma wannan yana nuna mana cewa shi ƴaƴa albarka ne alheri ne wanda dan kana da wani matsayi ko wata wadata wannan bai hana ka jin na ƙasa ba in ba ka da ƴaƴa in ba haka ba Annabi Ibrahim da yake matsayin annabin Allah babban masoyin Allah da ya kamata a ce tunda ya samu wannan matsayin ƴaƴa ba komai bane a wurin shi amma rashin ƴaƴa yasa yake ta jin damuwa yake ta addu'a Annabi Ibrahim al-Awwahul Halim ya kasance mai yawan kuka kuma mai dangana yana kuka yana neman Allah ya biya mishi bukatun shi na alkhairi amma kuma a lokacin da Allah bai biya bukatun ba sai ya dangana to don haka ƴaƴa alkhairi albarka hanya ce ta samun arziki na duniya da lahira hanya ce ta samun tsira idan mutum bai samu ba ko da ya samu wasu abubuwan duniya zai dinga jin cewa akwai wani na ƙasa a tare da shi akwai abin da ya gaza idan mutum ya samu kuma ya gode wa Allah kuma ya tsayu wajen ganin cewa ya musu tarbiyya sunan mutanen kirki ya yi musu tarbiyya sunan mutanen kirki sunan mutanen banza bil munasaba a ran da muka fara darasi mun ambaci labarin wata ƴar uwanmu nan cikin masu halarta wannan karatu Hajiya Fatima Cikairi wasu ba sa nan bari na sake ambata wannan baiwa Allah tana zuwa karatun da muke bara da muka yi da ita muke darasa nan daga can wata unguwa da ake cewa Guzafi take ɗauko mota ta zo nan wasu ku za su tanta tana yin shirye-shirye a gidan cibin suna cibi na girki Hajiya Fatima Cikairi ita muke karatu a nan ba ku san fuskarta ba wataƙila kun santa a gidan suna cibi to wannan mata ta yi auren shekara 23 wata yi tana zaune da mijinta a nan Abuja babu irin dabarun da basu yi ba irin wannan IDU ai wane ne duk an yi ta ban labarin cewa an yi mata wajen su bakwai ciki sai ya kamar ya zauna sai ya ɓare wata rana ta yi kamar ta samu ciki sai ya zube babu irin maganin da bata sha ba babu irin asibitin da bata je ba Allah sai yanzu ya ikonsa ta ce da ta koma kawai ta ci gaba da addu'a ta kyale duk wani magani ta kama addu'a kawai wata an karo kai su ga ji da gudu ta kai ciki to yanzu ta yi ta yi take ta mace yanzu zaka suna kasa alkahir ta ce a tafi da addu'a kuma tana godiya kai irin fata alkhairi da aka yi su naka dadewa a halin ba a haihu bai nufin ba za a haihu gaba ɗaya kun ji da Allah ya ce Annabi Ibrahim fala takun min al-qanitin kada ka zama daga cikin masu cire rai daga rahama Allah in dai da rayuwa da rai da lafiya to Allah kuma yana nan yana bayar da ababen da bayin su suke roƙon shi kuma duk abin da bawa ya roƙa Allah ya kawo zai bayar ba dole ya bayar san da kake so ko yadda kake so kun ga shi Ibrahim shi ma yayi shekaru yana wannan addu'a kamar Allah ya bashi mun karanta ba cewa Annabi Musa ya yi addu'a shekara 40 sannan Allah ya amsa mishi amma mu so muke da mun yi addu'a yanzu mu ganta kamar ya kauka haka zai yi wa wannan yana daga cikin gaggawa dan adam kulikal insanu min ajli ai fa dan an san adam tare da gaggawa amma abin da yake so mutum kada ya fasa yin addu'a kada ya fasa neman gafara Allah kada ya fasa neman falala Allah to Allah ku zai bashi falalarsa a san da yaso a bisa irin tsarin da Allah ya gada ba saboda Hajiya ta nuna mana misali na mace wacce ke mai yi wa mijinta alkhairi wacce ke taya mijinta aikin da Allah ya bashi na annabta tafiye-tafiyen da aka yi da ita haka abin nan sarrafa ne sannan ko da kishi ya taso mata bata aikata wani mummunan abu da ya saba wa shari'a ta tsaya iya kishin ne kawai sarafa ko da kishi ya taso miki shari'a ba ta hana ki kishi ba amma dai kada ki aikata abin da zai zo ya zama jabbar yanzu mata ba abin da ba sa yi a kan kishi ta yi kisa ta sa ma ɗan kishi ya guba ya ci ta jefa shi a rami ta yi ma mijin kaza da kaza abubuwa iri daban-daban waɗannan wanda tun alin duniya shikenan ke kin kashe rayuwarki domin yanzu ga ba su tsare ki wannan abu a kama ki a nuna ki a duniya kowa ya yi miki albarka daga rashin nan rayuwarki ta lalace to kake yi wannan amma dai babu yadda idan ki dan ya gazance dan ki dan yi fushi kin zuba raba ki dan ki dan yi habanci wannan duk babu yadda shi kuma sai ya hakuri ya kauda kai ya baki uzuri cewa eh dabi'a ce gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma an yi irin wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mafi girma abin da ya musu kawai shi ne ya fice ba gidan sai da Allah ya ga abin yana da mai wuce gona da iri Allah ya shiga fadar da kanshi sannan suka shiga tete shi saboda haka ba laifi bane idan ba su ga bayyana kishinta akan mijinta da take kauna idan ba ka da ɗaya bangare ita amarya hajaru alaihi assalam za mu ga cewa ita ma ta nuna misali ta cewa ita ma yarinya ce mai hankali ba ta zo ta ce ta zo kwace gida ba a ko da take gani idan ta zo ta samu gida musamman a ce ita ta haihu wacce ba ta haihu ta yi shi ke nan ta mata ritaya za ta dinga juya a kalin gidan sun nawa mijin cewa to yanzu fa ita ce in ta dafa ita ce uwar ɗansa ta za ta yi gani ko kuma shi ma in solo biyu ne ya biya mata su mulaƙar da wacce to ba ta yi haka ba ta ci gaba da girmama wannan mata da ta ba ta dama ta aure mijin nan ta kasance kuma mace ce mai haƙuri tunda ya tabbata cewa an kusa tsaye a kanta amma ta yi haƙuri ta kau da kai sannan lokacin da ya ɗauke ta ya kai ta wani waje ya ce Allah ya ce aje ku a nan ba ta mai da ƙayar baya ba ko ta ce wallahi ba kai saka tafi ba ta sha kallon rigar shi ta ce wallahi kafa ta kama kamar mai haƙuri sai ta haƙura wato duk da miji ya ajiye kike haƙuri ki zauna idan ya zo ki mishi godiya ki tallabe shi ki mai hidima idan bai zo ba ki ci gaba da mai addu'a Allah ubangiji ya dawo da shi lafiya haka ta ci gaba da yin wannan addu'a ta ci gaba da mai da'a ta ci gaba da ainihin wato kula da ɗan har baya nan ta kula da ɗan dan ya zama babban mutum mai daraja mai girma har Allah ya bashi annabta wato wajen ta nuna mana misali wajen yadda ake kula da ƴaƴan miji da dukiyarsa da kulawa da shi da sauransu waɗannan mata guda biyu mata annabi Ibrahim alaihi salam su ne suka zama asalin kakanni na al'umma guda biyu ita Hajaru ita ce kaka ga dukkanin larabawa kamar yadda yake cikin hadisi na Abu Huraira yake ce su da ya ba da labarin sai ce wannan ita ce kakanku ya ku larabawa ita kuma Saratu ita ce kakar Banu Isra'ila gabaki ɗayansu mutanen kirkinsu da na banzansu duka suna komawa ne zuwa ga waɗannan jikoki guda goma sha biyu ‘ya’yan annabi Yaquba su ne suka wawwatsu suka haifi ‘ya’ya suka haifi zuriya daga nan aka samar da al’umma da ake cewa Banu Isra'ila Yahudawa ke kun ga waɗannan mata guda kasancewarsu mutanen kirki wanda suka yi wa mijinsa da'a da biyayya suka kyautata mishi suka yi sacrifice ɗin da ya kamata su yi Allah cikin hikimarsa sai ya wanzar da zuriyarsu kuma babu abin alkhairin da Allah zai wa mace yana ce zuriyarta ta yawaita domin hanyoyin samun lada da hanyar jayayyarsu waɗannan ‘ya’ya da jikoki da tafi kunne sauran zuriyar da aikin alkhairi da suka yi tana da lada ko za a ci gaba da ambatanta ga shi ma yanzu muna ambatanta suna ta musu addu'a duk me ya kai su zuwa ga wannan su ne halin kirki da alkhairi da suka yi da kuma yadda suka yi biyayya ga mijinsu suka zama mutanen kirki masu alkhairi to muna addu'a Allah ubangiji ya ƙara musu aminci da tsira Allah ya ƙara wa mijinsu annabi Ibrahim aminci da tsira jikokinsa annabawa su Yusufa sallallahu alaihi wasallam da sallama duk muna addu'a Allah ubangiji ya ƙara musu tsira da aminci da salati da sallama da su da zuriyarsu da sauran annabawan Allah da baki daya wannan takaici shine bayani game da waɗannan mata da muka musu ɗauke da matan gidan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Saratu da kuma Hajaru alaihi wassalam da abinda zamu dauka na cikin na darasi game da rayuwar su abinda muka faɗa daidai ubangiji Allah ya ba mu ladan shi Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sanya albarka a cikin ibadun kurakurai muna addu'a Allah ya gafarta mana Allah kuma ya ba mu ilimi mai albarka ya sa mu gama lafiya وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله